Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 60, 25 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi. A koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 15 ga watan Satumba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Ministan makamashin kasar Saudiya ya ce har-haren jiragen sama marasa matuki akan kamfanonin sarrafa man Aramco guda biyu da aka kai a Saudiya sun sa za a rage ayyukan haƙar mai da rabi yanzu. Ana tsaron mummunar iskar Humberto za ta koma mahaukaciyar guguwa yau Lahadi a yayin da a hankali take ƙara ƙarfi a arewacin yankin Bahamas, a cewar cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta Amurka da ake kira NHC a takaice. Masu kada kura'a a Tunisia sun fara zuwa rumfunan zabe yau Lahadi don zaben sabon shugaban kasar su.
Kanan labaran kenan. To, a cikin shirin namu na yau za ku ji inda kungiyar kiwon lafiya ta duniya wato WHO ta yi gwajin rigakafin cutar zazzabin cizon sauro a cikin wasu kasashen Afirka masu tsananin fama da cutar. Sannan kuma za a ji inda wasu 'yan Najeriya na cigaba da nuna bacin ransu bisa ƙara taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Bayan haka a jihar Bauchi, adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 7 sanadiyar cutar shawarar nan wanda cizon sauro ne ke haifar da shi. Sannan kuma za ku ji shirin idan ƙwaya ta narke fa, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ministan makamashin kasar Saudiya ya ce har-haren jiragen sama marasa matuki akan kamfanonin sarrafa man Aramco guda biyu da aka kai a Saudiya sun sa za a rage ayyukan haƙar mai da rabi yanzu. Wani hoton bidiyo na harin da aka kai tun da sanyin safiyar jiya a Sabar a Abqaiq da ke gabashin Saudiya ya nuna yadda wuta ta yi ta ci a wurin. Zuwa rana kuma bidiyon ya nuna hayaki na tashi sama. Jami'an kasar Saudiya dai sun ce babu ma'aikacin da ya rasa ransa ko ya jikkata a hare-haren. Wani mai magana da yawun mayakan Houthi da ke Yemen, Kanal Yahya Sari, ya ɗauki alhakin kai hare-haren na jiragen sama na jiya Asabar akan kamfanonin man Saudiya. Ya kuma yi alkawarin za su ƙara kai hare-haren idan har dakarun kasashen da Saudiyar ke jagoranta suka ci gaba da kai farmaki akan mayakan da ke Yemen. Ko da yake babu tabbacin ko daga Yemen jiragen saman suka taso. Sari ya kuma yi ikirarin cewa harin na jiya shine mafi girma da suka kai ya zuwa yanzu, kuma ya buƙaci nazari da bayanan sirri sosai, ciki har da wasu bayanai da suka samu daga wasu mutane a cikin Saudiya. Ana tsara mummunar iskar Humberto za ta koma mahaukaciyar guguwa yau Lahadi a yayin da a hankali take ƙara ƙarfi a arewacin yankin Bahamas, a cewar cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta Amurka da ake kira NHC a takaice. Ƙwararru a fannin yanayi ba su fidda wata sanarwar gargaɗi ba akan ambaliyar ruwa ko iskar da ake yi a arewa zuwa arewa maso yammacin yankin, inda take gudun kilomita 95 a cikin sa'a ɗaya. Sakamakon iskar Humberto akan tilas, jami'ai suka dakatar da ayyukan bada taimakon agaji. Aka kuma rufe tashoshin jiragen sama a Bahamas a jiya Asabar a yayin da yankin ke kokarin farfadowa daga barnar da mahaukaciyar guguwar Dorian ta yi. A jiya Asabar, bayan dawowarsa daga tsibirin Abaco da ke Bahamas, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa hankalinsa ya tashi sosai bayan da ya ga abin da ya faru. Ya ƙara da cewa bai taɓa ganin irin wannan ɓarnar ba. An sanya mahaukaciyar guguwar Dorian a mataki na 5, amma a ganinsa munin ya wuce a nan, a cewar Guterres. Masu kada kura'a a Tunisia sun fara zuwa rumfunan zabe yau Lahadi don zaben sabon shugaban kasar su. Yan takara kusan 26 daga jam'iyyu daban-daban ne suke akan takardar zaben wannan karan. Wannan ne karo na biyu da ake zaben shugaban kasa a karkashin tsarin demokradiyya a kasar. Rashin haɓakar tattalin arziki da kuma ƙaruwar rashin ayyuka a ƙasar su ne abubuwan da ke tuni da cewa juya halin da aka yi a Tunisia, wanda aka yi wa laƙabi da Jasmine shekaru 8 da suka gabata, haƙa ba ta canza ruwa ba. Akwai yiwuwar sake yin zaben shugaban ƙasar. Bayan mutuwar shugaban Tunisia, Beji Kayid Al-Safsi, a watan Yulin da ya gabata ne aka yanke shawarar yin zaben na yau Lahadi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a Hong Kong sun yi arangama da 'yan sanda a yau Lahadi. Masu zanga-zangar sun jefa 'yan sandan da ababen fashewa da kuma duwatsu a kusa da ginin majalisar dokokin birnin. Su ma 'yan sandan sun maida martani ta fesa masu su masu zanga-zangar ruwa mai launin bula. Dalilin hakan shine don su iya gane masu zanga-zangar daga baya. Dabban masu zanga-zangar 'yan rajin demokradiyya ne suka hau kan titunan Hong Kong a yau Lahadi. Watanni uku kenan ake ci gaba da yin wannan zanga-zangar a kowane ƙarshen mako, duk da cewa gwamnatin Hong Kong ta yi alƙawarin janye dokar tusa ƙeyen masu laifi China don su fuskanci shari'a, dalilin da ya haddasa zanga-zangar tun farko. Tuni dai masu zanga-zangar da suka ƙi ji suka ƙi gani suka ƙara faɗaɗa buƙatunsu da suka haɗa da yin zaben shugabanninsu kai tsaye da kuma tabbatar da gaskiya da adalci a ayyukan 'yan sanda. Hukumar sa ido akan baki ta ƙasa da ƙasa da ake kira IOM a takaice ta bada rahoton cewa ta maida baki 127 daga nahiyar Afirka da Asiya da suka makale a Libya ƙasashensu. Ranar Lahadin da ta gabata ne aka rufe tashar jiragen saman ƙasa da ƙasa da ke Mitiga bayan da wani harin makami mai linzami ya shafi wurin. Saboda dalilan kariya, wani jirgin sama dauke da baki 127 da hukumar ta IOM ta yi shatarsa ya tashi daga Misrata da ke gabas da babban birnin Libya a farkon makon jiya. Daga can, fasinjojin da ke cikinsa da suka hada da yara da mata suka je Istanbul daga nan zuwa kasashensu. Ma'aikatan agajin jinƙai daga ƙasashen Afirka da Asiya guda 15, ciki har da Gambia da Saliyo da Ivory Coast da Bangladesh da kuma Misira, suna cikin waɗanda suka yi wannan aikin mai sarƙaƙiya mai kuma cike da haɗari. Wani mai magana da yawun hukumar ta IOM, Safa Mishali, ya yi wa murya Amurka bayani.
In detention centers across Libya, we have close to 5,000.
A cibiyoyin tsare jama'a da ke fadin Libya, muna da kusan 'yan gudun hijira 5,000 da har yanzu suke tsare a Libya kadai. A cewa alƙaluman baki na hukumar ta IOM, akwai baki sama da 600 da galibin su sun isa Libya kuma sun ci gaba da zama ba tare da wata mafita ba.
Maryam kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, hukumar kiwon lafiya ta duniya za ta yi wani gwajin sabon maganin rigakafin zazzabin cizon sauro a kasashe uku da suke kan gaba da fama da cututtuka a Afirka, wato Ghana, Malawi da Kenya. Ga Nasiru El-Hikaya da ƙarin bayani.
Hukumar lafiya ta duniya za ta yi gwajin wani sabon maganin rigakafin zazzabin cizon sauro a kasashe uku da suke kan gaba fama da cutar a Afirka, wato Ghana, Malawi da Kenya. Shugaban hukumar na Afirka, Matshidiso Moeti, ne bayyana hakan a ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro na duniya mai takin a gama da zazzabin cizon sauro. Sabon maganin rigakafin don yara 'yan ƙasa da shekara 5, babban kamfanin na Burtaniya GlaxoSmith ne kera shi, kuma ana sa ran zai rage kamuwa da zazzabin. An tsara yi wa yara 360 rigakafin zuwa shekara ta 2020. Najeriya dai ba ta cikin wannan wannan gwaji na farko da hakan bai rasa nasaba da yadda ake da yawan asibitoci masu zaman kansu da na kula da lafiya matakin farko da kan kula da zazzabin baya ga dimbin magunguna na magance cutar. Wannan dai hasashe ne dan ofishin jakadanci Amurka Abuja da haɗin gwiwar hukumar rayuwar kasashe ta Amurka wato USAID ya ce mutum miliyan 80 ke kamuwa da cutuka duk shekara a Najeriya, inda cikin waɗannan mutane 300,000 kan rasu ne sanadiyar zazzabin cizon sauro. Ga misali a wata ziyara da na kai sansanin yan gudun hijira na Kucigoro a Abuja, a zantawa ta da shugaban sansanin Filimon Emmanuel.
Mun rasa rayukan wasu yan uwanmu akalla wanda sun kai wajen 17 saboda ire-iren wannan damuwa.
Irin cututtuka ne kamar su zazzabin cizon sauro ko masu kama da haka suka same su ko wani abu ne daban?
Kwarai zazzabi ne, irin su zazzabi da su ko irin su ciwon ciki, idan ba a samu magani ba kowane irin rashin lafiya kaga yanayin da muka same kanmu a ciki ba isasshen abinci ne mutane suke samu ba. So rashin lafiya idan ya zo ya same ka babu abinci a jikinka, da wuri-wuri saka gangara zai iya sa ya zama sanadiyan karewan kwananka.
Jami'an cibiyoyin lafiya na Najeriya dai na dagewa akwai ƙwararrun likitoci da asibitoci da kan kula da marasa lafiya. Ga abin da ɗaya daga jami'an lafiya matakin farko Dr. Ahmed Gana ke cewa,
yanzu zaka je ƙasan Amerika ko zaka je ƙasan Ingila zaka sha mamaki wani asibitin idan aka tura ka kana shiga likitan da zaka fara samu dan Najeriya ne. An tura ka ka tafi ƙasar adwaka kiwon lafiya amma wallahi zaka taras likitan dan Najeriya ne.
Wanda ka tsallake ka bari a Najeriya da kake gaba zai iya ba?
Kuma ba irin zaba dai, kusan zaka samu makaranta ɗaya ne. Kun yi makaranta tare da shi yana gamawa saboda haka shi yayi gaba. Saboda haka ya je can ya ƙara ƙwarewa.
Matsayin ku na likitoci akwai yanayin da zai kai ba ma yan Najeriya ba wataƙila wasu ma daga nan nahiyar Afirka za su na rugowa Najeriya saboda samun kyakkyawan kulawa da kiwon lafiya.
Zai iya kasancewa. Shi harkan kiwon lafiya ba wai harka ne na gwamnati kaɗai ba ai. Yanzu za ka ga jama'a suna ta yin asibitoci suna gayyatan ƙwararrun likitoci da kamfanonin da suke neman su sa hannun jari daga waje su zo su yi asibiti a Najeriya, kuma za ka ga cewa lalle asibitocin akwai ƙurewa.
Babbar rigakafin zazzabin a yanzu a Najeriya shi ne tsaftace muhalli da kuma amfani da rigar sauro mai feshin magani. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida da Nasiru El-Hikaya daga Abuja kuma ga Hira Hassan Maina Kaina da wani masanin tsaro da kuma sauran jama'a inda suka nuna rashin jin daɗin su game da lamarin tsaro da ya ci gaba da ƙara taɓarɓarewa.
Matsalar tsaro a sassa daban-daban na Najeriya sai ƙara ɗaukar sabon salo take yi, al'amarin da ke ƙara jefa tsoro ga zukatan jama'a. Yanzu dai hanyar Abuja zuwa Kaduna ga misali, jama'a na ci gaba da ƙaurace mata, inda hatta wasu manyan jami'an tsaron ƙasar suka zaɓi yin bulaguro da jirgin ƙasa maimakon bi ta mota. To ko me hakan ke nunawa ga sha'anin tsaron ƙasar? Eya komanda Baba Gamawa mai ritaya wani masanin tsaro ne.
Wannan yana nuna mana cewa ko mu so ko kar mu so dole mu gaya kanmu gaskiya. Abubuwa sun lalace fiye da yadda ake tsammani. Su waɗanda aka ɗora musu nauyi su tsaya su yi wannan abu da tsaya su riƙe wannan abu da gaskiya ba. Ana wa sha'anin tsaro a rikansu kai nan kashi. Yau a ce maka a Najeriya nan daga Kaduna kafin ka tafi Abuja ko kai waye ko mun matsayin ka ko jihohi ko cigo ka waye kai sai ya zama to kana cikin ƙarƙashin cikin tsoro. Ina tabbatar muku da cewa abubuwa sun lalace.
Babban editan jaridar Tawada Muhammad bin Ibrahim na daga cikin miliyoyin 'yan Najeriya da ke ci gaba da nuna rashin jin daɗi bisa taɓarɓarewar tsaro.
A ce mutanen da suke da alhakin kare al'umma, ma'ana ofisoshin jami'an tsaro, suna bin jirgin ƙasa zuwa Abuja maimakon su bi titi. Wannan yana nuna disappointment ne da aka samu daga ɓangaren tsaro. Ba wannan kuma yake da girma ba irin yanda misali abin da ya faru a makon da ya gabata, gwamnan Katsina ya zamanto ya je yana suhutawa da waɗannan banki cikin dole ne 'yan ƙasa su samu karaya. Kawai wannan gwamnatin ta yi kele.
To sai dai kuma kakakin gwamnatin Katsina Abdulbaran Malumfashi ya ce sasantawa da gwamna Aminu Bello Musare ke yi da 'yan ta'addan nan fa ba wai tsoro ba ne.
To ai ba magana ce ta tsoro ba, in sasanci ne ai ba aka fara ba. An tuna wani rigayi shugaban kasa Umaru Musa ya raduwa ba haka yi da 'yan Niger Delta ba. To shi sasanci in dai an san cewa za a ci gaba, ana gwada masa cewa ita fa gwamnati ba wai tsoro take ji ba, kuma babu abin da ko wanda ya gagari gwamnati. Amma abin da ake gudu da lokacin da gwamnati ta yi wuce, to da malahi da mai kwarin laifi wani idan mulkushe su za a yi, to shi yasa ake zo a samu sasanci. Amma ba domin cewa wai an gaza ba.
Biyo bayan sasantawa da 'yan ta'adda a jihohin Zamfara da Katsina a baya-bayan nan, masana tsaro irin su tsohon gwamnan jihar Kano Kanar Aminu Isa Kwantagora na fargabar waɗannan 'yan ta'adda ka iya fantsamawa zuwa makwabta jihohi.
To ya kamata su ma makwabtan tunda dai sun gani 'yan ta'adda in sun gan nan an ci ƙarfin su da hukuma a hukumance za su koma inda suka ga babu ba a kallon su ba a lura da su.
Ko a bayan nan dai rahotanni sun nuna cewa wasu gungun 'yan bindiga daɗi sun afkawa wasu garuruwa a yankunan ƙananan hukumomin Shiroro, Rafi da Kagara a jihar Niger. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchi. Biyo bayan rahoton bullar cutar ciwon shawara a wasu sassan jihar Bauchi, bincike na bayanin cewa cibiyar kare kamuwa daga cututtuka na ƙasar, wato NCDC, ta fitar da sanarwar gano bullar cutar shawaran a ƙaramar hukumar alƙalari da kuma yankari. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bincike na bayanin cewar cibiyar kare kamuwa daga cututtuka na ƙasar, ko kuma NCDC a takaice, ta fitar da sanarwar gano bullar cutar shawaran a ƙaramar hukumar alƙalari a sanadiyar rahoton gano cutar da aka yi a jikin wani ɗan ƙasar waje da ya ziyarci jihar Kano bayan ya kai ziyara dajin shakatawa na yankari da ke jihar Bauchi. Dr. Luwan Muhammad shi ne shugaban hukumar ayyukan lafiya a matakin farko a Bauchi. Ya yi bayanin yadda cutar shawaran ta fara a jihar Bauchin da kuma matakan da aka ɗauka domin shawo kan matsalar a jihar.
Wato sakamakon da muka samu a game da wanda aka ɗauka na Bauchi, mu muna magana akan na gajjan ka ne. Su can sun yi maganar nasu, wanda ya je can ya riga ta fita. Amma dai sun zo nan a cikin wanda ya je can guda ɗaya a ƙasar Kano wanda ya rasu, yaro nan da aka samu aka daga jin shi an tabbatar yana da shi. Kan nan na ciwon shawara an tabbatar yana da shi. Kuma mutane kaman guda shida sun rasu a kuma.
Ko za ka gaya mana alamomin kamuwa da wannan cuta?
Wato ita alamominta na farko shi ne zazzaɓi, kuma ido zai kore, kuma mutum zai fara amai. Yana sa jini zai fita a bakinsa ko a idonsa ko a cikin tsarinsa zaga jini na fita.
Tuni ma dai gwamnatin jihar Bauchi tare da gwamnatin tarayya da kuma tallafawar hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun kaddamar da allurar rigakafi a fadin jihar da kuma yin feshi ta jirgin sama domin kashe sauro a wuraren da suke. Gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya yi ƙarin haske kan batun rigakafin cizon sauron.
To mu zo nan ne saboda a gaskiya mu yi godiya wa Allah subhanahu wataala. Kuma mai godiya wa al'umman jihar Bauchi, musamman ma da gwamnatin tarayya, gefen kiwon lafiya wanda suka kawo da haɗin kan jihar Bauchi wannan kyakkyawan ƙuduri na ganin cewa an kawo maslaha ga irin tabarbarewan abubuwa da muka samu na kiwon lafiya, musamman wannan cuta na shawara, wato yellow fever. Kuma Allah ya gafarta mu wanda suka rasa rayukansu. Domin zo ne don mu ga cewa bai yadu ba insha Allahu da ƙuduri da muka ɗauka na kimiyya na kuma zamani wanda za a bi lungu-lungu, saƙo-saƙo, gida-gida a haife shi daga ƙasa zuwa sama da jirgin sama, kuma a yi alluran rigakafi wa duk waɗanda suke wannan guraba, wato na yankari da alƙalai local government da tafawa balewa ga local government. Kuma ya kasance ma za mu yi haɗin gwiwa da ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya don mu samu mai rigakafi wa kowa da kowa a jihar Bauchi. Mun kashe kuɗi ya kai miliyan 30, kuma gwamnatin tarayya ta kashe abin da ya fi haka. Sai dai kuma kasan wato shi alluran rigakafi, wato ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya ne da WHO da UNICEF suke bayarwa. Muna godiya wa shugaban ƙasa da kuma gwamnatin tarayya da ta kawo mana wannan kyakkyawan gudumawa.
A ɗaya hannun kuma hukumar lafiya ta duniya ta bakin jami'inta Dr. Adamu Ibrahim Musa Ningi ya shaida mini irin rawar da suka taka don kawar da sauro masu haddasa cutar shawara.
Muje mun yi wannan bincike mun tabbatar cewa akwai wannan cuta na shawara, sannan aka zo aka yi feshi a cikin ita kanta wannan game reserve din da kuma kewayen wajen, sannan kuma daga baya aka zo aka yi rigakafi na mutane wajen 7,000. Bayan wannan ne yanzu kuma aka sake samun ƙarin wato maganin rigakafi 500,000.
Yanzu ya za ka ga mana yanda yanayin jihar Bauchi?
Insha Allahu, tunda an riga an gano bakin zaren, bi iznillahi muna ga mutane su kwantar da hankalinsu, kuma baki ma da suke zuwa domin su zo wannan game reserve, insha Allahu mun tsara hanyoyi da za a bi domin a kare jama'a baki daya.
Luhab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To a gaishe da Abdul Wahab Muhammad. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu kawo muku ƙarashin hira ta musamman da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwaryayi da Dr. Ibrahim Abdul, shugaban hukumar yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Shugaban ya yi ƙarin haske a kan taron da shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri da kula da sha'anin tsaro na ƙasashen Afirka suka gudanar a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, akan yadda za su magance matsalar tsaro da safaran muggan ƙwayoyi a nahiyar. Mahmud Gareka.
Kana ganin da haɗin kai irin wannan tattaunawa da su shugabannin hukumomin tsaro na Afirka suka yi, watakila zai ƙara wa hukumar ƙwarin gwiwa a nan Najeriya ta aiwatar da ayyukanta na ganin cewa an kawar da irin wannan matsala?
A kwarai da gaske, akwai abubuwa da yawa waɗanda gwamnati ya kamata sun yi wanda ba su yi ba da, wanda ba su san cewa haka ake a wasu ƙasashen da suka ci gaba ba. Idan waɗannan ƙasashen suka fito da nasu, ai kar za a amfani da su akan mu ta cimma buri na abin da na gwamnati na tabbatar da tsaron ƙasa gaba ɗaya da harkan kwayoyi wanda yana ciki, tunda ka san akwai dangantakan shashayen kwayoyi da laifuka duka, yawancin laifuka sai an sha kwayoyi ake su. So kaga wannan zai taimaki hukumar mu ko? In zaka dakile laifuka gaba ɗaya baka dakile kwayoyi ba, to fa ba kai komai ba kenan. Ummul aba'isin duka laifuka su ne shaye-shayen abubuwan nan. So shine sai matasan nan sun sha suke ta'addanci, suke yin fashi da makami, suke yin fyaɗe, suna yin abubuwa da marasa kyau. To idan haka ne kuwa, ai dole ka bada fifiko kan shi wannan ummul aba'isin shine shaye-shayen kwayi. So shine shi yasa muke kira gwamnati ta taimaka ma wannan hukumar tamu da fidda kuɗi, saboda yanzu kamar nan Kano gaba daya kuɗin da ake bada na wata kawai na sayan mai da sauransu 130,000 ake bada, ka gani? Wanda kuma 130,000 ba kowace ake samun su ba. To da me za a yi aiki? Ina iya encouraging ma'aika su shiga wani hali na cin hanci da rasha, wanda kullum kokari muke yau mu kori wannan gobe mu ma wannan transfer, da kaga an rage duk irin wannan abubuwan.
A wannan mako ma na ko makon jiya ne na karanta a shafukan jarida cewa shugaban ku a ruwaito shi yana ruwaito shugaban kasa cewa ya amince wato dauki ma'aikata 5,000 a cikin wannan hukuma ta ku. Baka ganin wannan yayi daidai da watakila abin da kake magana kai?
Ya daidai da shi kenan. Yanzu kila gwan ta lura cewa wannan harkan kwaya tana cikin abubuwan da ya kamata a bada mahimmanci kansu, saboda tabarbarewa da gurɓacewar tarbiyyar matasa da yawanci duka su don ko'ina suna shaye-shaye ba kuma ma'aikata. Kamar nan Kano area kuma 7 kadai muke da su, ya kamata kowane local government 44 a Kano ya kamata akwai ma'aikatan mu a wajen.
So waɗannan ma'aikata 5,000 da ita gwamnatin tarayya ke kirarin za ta ɗiba, kamar za su yi tasiri kuwa tunda gashi kana cewa kai kanka a Kano ma kana buƙatar ɗin ma'aikata?
A kwarai za su yi tasiri. Abin nan tafiya na shekara 2000 da abin nan aka guda daya ga mai nake kiran shi da kafa daya ake farawa ko na shekara, to aka fara wannan ai akwai kikkiawan alaman cewa nan gaba za a dauki, ai ba ma su kadai bane, ai wajen 15,000 da aka ce a dauka ai ko, amma akwai lokacin da za a dauka. Yau aka dauka wannan shekara 5,000, wata shekara sai a dauki 5,000, haka za a rika yi.
Kana ganin yawan ma'aikatan zai magance matsalar da kuke fuskanta ba tare da samun isasshen kuɗaɗe ba kamar yadda ka ambata ba?
Ado dole sai dai an hada da kuɗin kafin ma a dauki mutane. Ai abin ma da ya kawo tsaiko na wajen daukan mutane, wannan abin an wajen shekara 3 kenan da aka bada abin na approval na daukan mutane, amma ko in jira kun dauki abin kamar saboda shi shugaban mu ya magana yanzu kamar wani sabon abu ne an dade da, amma ba a bada kuɗin daukan su ba. Zaka dauki wanda yake jami'in tsaro ne, ka kawo shi ya fara aiki, ba kai training ka koya mashi rike bindiga ba da wasu abubuwa na bincike, babu. Kuma sai da kuɗi yake ko? To rashin kuɗin ne yasa ma ba a dauki mutanen aiki ba.
Dan haka dai kamar zancen ya tsaya ne ya lafazi na cimma siyasa kenan.
Eh to tunda ka ji ya fara faɗa shi shugaban, kila akwai kyakkyawan alamar cewa za a samu kuɗin ko kuma an samu kuɗin, wanda ka gani ba zan iya faɗa ba, ban sani ba.
Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baƙon namu Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya hira da shi, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙon na farko a yau ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ya ce, "Salam BOA Hausa, ya Allah muna roƙanka da sunayenka 101 daga kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da wasu jihohin ƙasar mu Najeriya suke fuskanta, gani yadda lamarin kullun na yau daban na gobe daban." Saƙon na gaba kuma ya fito ne daga Fatima Sade Sa'idu Daura, inda ita kuma ta ce, "Salam BOA Hausa, muna Allah wadai da cin zarafin da jami'an tsaro suke wa al'umma a bakin bodar mutanen masarautar Daura, don haka muna fatan mahukatan Najeriya su gaggauta daukar mataki akan wannan matsalar wanda ta addabe mu." Sai kuma sako daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ita kuma ta ce, "Salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama ta najajantawa al'ummomin jihohin mu na kasar mu Najeriya, wanda ambaliyar ruwa yayi sanadiyar raba su da gidajen su. Ta fatan gwamnatocin su da masu hannu da shuni za su tallafa musu don rage radadin asarar da kai a zukatansu." Ga kuma sako daga Ali Usman Takalafiya da Hamsa Galadima da Sani Mai Lange-lange tare da ɗan Asade Mai Fata Yawuri, inda su kuma suka ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa, a yau muna kira ga sabon ministan tsaron Najeriya, wato General Magashi, da ya amfani da ziyarar gani da ido da ya kai jihar Borno wajen ɗaukar matakan da suka dace da za su kawo ƙarshen ƙungiyar Boko Haram da ayyukan ƙungiyar a arewa maso gabashin tarayyar Najeriya, kai da ma tarayyar Najeriya baki ɗaya." Sako na ƙarshe kuma ya fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga tare da Usman Muhammad Maiduguri da kuma Tahir M. Tahir Jambulo, inda su kuma suka ce, "Mun yi imani cewa manufofin shugaba Baba Buhari akan tattalin arziki suna da kyau kuma za su haifar da ɗa mai ido, sai dai matakan da dokokin da ake amfani da su suna jefa talakawan ƙasar a cikin mawuyacin halin rayuwa da ƙara samarwa talauci gindin zama, misali kamar rufe iyakokin da suka haɗa Najeriya da ƙasashen makwabtanta da ƙara harajin kayayyaki da kuma sa takunkumi akan kamawa da kasuwancin kifi a jihar mu ta Borno. Da fatan shugaba Muhammadu Buhari zai duba yayi nazari akan wannan al'amarin." To madalla, kuma mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni. To, kafin mu kammala shirin namu, ga Maryam Dauda ta dawo amma ta dawo da labari amma a takaice.
A takaice, ministan makamashin kasar Saudiya ya ce har-haren jiragen sama marasa matuki akan kamfanonin sarrafa man Aramco guda biyu da aka kai a Saudiya sun sa za a rage ayyukan haƙar mai da rabi yanzu. Ana san ran mummunar iskar Humberto za ta koma mahaukaciyar guguwa yau Lahadi, a yayin da a hankali take ƙara ƙarfi a arewacin yankin Bahamas, a cewar cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta Amurka da ake kira NHC a takaice. Masu kada kura'a a Tunisia sun fara zuwa rumfunan zabe yau Lahadi don zaben sabon shugaban kasar su. 'Yan takara kusan 26 daga jam'iyyu daban-daban ne suke akan takardar zaben wannan karan. Wannan ne karo na biyu da ake zaben shugaban kasa a ƙarƙashin tsarin demokradiyya a Tunisia. Rashin haɓakar tattalin arziki da kuma ƙaruwar rashin ayyuka a ƙasar su ne abubuwan da ke tuni da cewa juya halin da aka yi a Tunisia, wanda aka yi wa lakabi da Jasmin shekaru 8 da suka gabata, haƙa bata cimma ruwa ba.
To, masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma wani makon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haili da suka haɗa shirin, da injiniyan mu na yau Zubairu Hadiza Kyari ce take cewa ku huta lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique, dites-le